بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فيهكا yawwa musulmi maza da mata, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sune na farin cikin saduwa da mu a yau wannan rana ta Lahadi, wadda ta dace da 18 ga watan Ramadan shekara ta 1417 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Ina fatan haduwar da muka yi a wannan wuri, Allah ya sa duk abin da za mu ce ko za mu aikata ya dace da yardarsa, ya kuma dace da koyarwar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al'amuran guda biyu da mai gabatarwa ya ambata: abu na farko hijab, abu na biyu jihadi, musulunci da kuma tasirinsa wajen haɓaka ko ciyar da addinin musulunci gaba. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amura abu ne mai zaman kansa wanda zai ɗauki lokaci mai tsawo idan za a yi magana a kansa. To, don haka sai dai in nemi uzuri tun farko wajen masu saurare cewa su yi mun haƙuri da abin da za su ji na kowane ɓangare guda biyu ɗin, da kuma ɓangaren da ya shafi hijab da kuma ɓangaren da ya shafi jihad. Kuma ban sani ba wani ɓangare ya kamata a fara farawa da shi, ɓangaren hijab ko kuma ɓangaren jihadi. Wa ya kamata in baiwa alƙalanci? Hijabi abu ne mai mahimmancin gaske, ƙwarai da gaske, ga rayuwar 'ya mace musulma. Kuma idan za a yi magana a kan hijabi, ba ta da bambanci da sauran maganganu kan kowace matsala ta addinin musulunci. Dole a kan yi ƙoƙari a samu matsaya, a samu wani tushen magana da za a gina magana a kai. Imma dai wata aya cikin ayoyin Al-Qur'ani mai girma ko hadisi cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magana a kan hijabi tana kaiwa ta komo ne a kan ayoyi guda uku a cikin Al-Qur'ani mai girma. Kowace aya da za ka samu ta yi magana a kan hijabi, to ba ta kai waɗannan guda ukun ba. Ayan farko a cikin suratul Nur, inda Allah ke cewa: wa kullul mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihin. Har dai zuwa ƙarshen: wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Aya ta biyu a cikin suratul Ahzab, inda Allah ke cewa: ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wa la musta'anisina li hadith إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. آية أخرى من سورة الأحزاب إن التي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. waɗannan ayoyi guda uku a kansu ne ake gina magana a kan hijabi, kuma idan an yi magana a kan hijabi tana ɗaukan ma'ana guda biyu. Yamma ya zanto hijabi yana nufin kasancewar mace a gida ba tare da fita ba, in ba wani halin fita ya kama ba irin wanda shari'a ta yarda da fitarka. Na biyu, idan kuma za ta fita a wani irin sutura ya kamata ta fita da shi. To gaba ɗaya magana kan hijabi da waɗannan ayoyi suka yi magana kan ɓangarori ne guda biyu: alaƙar mace tsakaninta da 'yan uwanta mata, wani irin kaya ya kamata ta bayyana gaban 'yan uwanta mata ko da ko mata ɗin ne, sannan matan kashi biyu ne, irin yadda ya kamata ta bayyana a gaban 'yan uwanta mummunai ya ta bamban da yadda ya kamata ta bayyana a gaban matan da suke ba musulmi ba. To sannan kuma sai alaƙar ta tsakaninta da danginta, wata irin bayyana ya kamata ta yi a gaban mahaifanta ko yayyanta ko ƙannanta ko 'ya'yanta ko 'ya'yan mijinta ko dai dukkan wani ɓangare daga cikin mutane waɗanda suke bai halatta ba auratayya ta gudana tsakaninsu da ita. Sannan wata irin fita ya kamata ta bayyana da ita a gaban sauran mutanen da babu alaƙa irin waccan da muka ambata a baya. Waɗannan ɓangarori ko waɗannan sasanni su ne sasannin da suka shafi hijab. To amma sai mu bi ayoyin dalla-dalla don kowanne mu rinka ciran abin da ya kamata mu cira a ciki, tare da neman goyon bayan hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma maganganun sahabbai ko tabi'ai idan hali ya kama, don bayyanar da ma'anonin waɗancan ayoyi guda uku. Farko, faɗin Allah ta'ala: ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Kafin wannan aya take cewa waɗanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan nabi, ku daina shiga gidajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya ta sauka ne bayan a farkon al'amari, kafin saukarta sahabbai na zuwa gidan Annabi su maishe shi wurin hira. Idan an dafa abinci, waɗanda suke miskilai sun yi hijira daga Makka sun zo Madina, ba su da masauki, duk abin da aka dafa a gidan Annabi ya kawo su tare, kuma su zauna tare da cuɗanya tsakaninsu da matan Annabi. Ma'ana matan Annabi suna kallon su, su ma suna ganin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba tare da an sanya tsari a tsakaninsu da matan ba. Akwai lokacin da waɗansu ma za su riga su shiga gida tun kafin a sauke tukunya daga kan wuta, suna jira don saboda a ba su rabon nasu na abinci da wuri, kar su ki zuwa da waje su je su rasa, ba su zo da wuri ba. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya don shafe wancan hukunci na shiga gidan Annabi da zama da mayar da wurin dandalin hira. Wannan ya faru ne a daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya auri Zainab bintu Jahash. Lokacin da ya auri Zainab bintu Jahash, an zo an gayyato mutane walima, an ci abinci, to kuma Annabi na so ya kaɗaita shi da iyalinsa, kuma abokanan fira sun ji tashi tafi, kowa ya zauna ba wanda ya tafi. Sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce: ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan nabi, ku daina shiga gidan Annabi daga yau, illa an yi uzana lakum, sai fa in an yi muku izinin shiga. Duk wanda ya zo ladabin shiga gidan mutum ce ne ka tsaya ka yi sallama, idan ka yi sallama kuma ka nemi izinin shiga. An ka sallama ba shi ke nuna an ce shigo ba. Illa an yi uzana lakum, sai fa in an yi muku izini ila ta'amin, cewa ku zo ku ci abinci, ghaira nazirina inahu, amma ba a yadda ba ku zo ku zauna kuna jira abincin ya dafu a gaban idanku, sai dai ku tsaya daga waje. Idan an kammala, an zuba, an ware muku naku a wurinku daban, inda ba za ku yi cuɗanya da mata ba, sai a yi muku izini a ce ku shigo sannan sai ku shigo sai Allah ce walakin idza du'itum fadkhulu walakin idza du'itum fadkhulu idan an yi kiraye ku an gayyace ku to ku shiga fa idza fa'intum fantashiru idan kun gama cin abinci kuma to kowa ya kama da soje ciki bayan ci zama ne sai gumi kenan misali mai gida ya saka sa ya samu sakewa a cikin gidansa wala musta'anina li hadith ko dai na zama kuna surutu ko kuna hira a gidan mutum bayan baki da yake ku hira ba ya ce sai ka cin abinci idan ka ci abinci sai ka tashi ka tafi ka Allah ba mu alheri sai da safi إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم إن ذلكم أبن لكتي نظم أجداد النبي كنا تهيرا سينا جن كن يريتي كتفي أما كم هنا دموا أظم النبي أبن لكتي يؤذي النبي ينا تشيطر لأن النبي أنه باية النبي فيستحي منكم سينا جن كن يركو باية سنيتي كتاشي كباشي وجي والله لا يستحي من الحق Allah ya ce ubangiji ko ba zai ji kunyar ya bayyana muku gaskiya ba dan ba zai kare ku cutar da annabinsa ba wa idza sa'altumuhunna mata'an kuma daga yau ma in za ku roki matan annabi wata bukata ko wani abu da kuke so a ba ku to kar ku shiga gida fas'aluhunna min wara'i hijab ku roke su ta bayan hijabi idan to akwai tsari tsakanin ku da su ta bayan kyaule ta bayan labule ba sai ka shiga gida ba ya halatta ka yi magana ka faɗa abin da kake so a miko ko a turo yaro ya kawo maka zalikum hasaru li qulubikum wa qulubihim Allah ta'ala ya ce hakan da aka faɗa muku hasaru li qulubikum shi ne zai tsarkake zukatanku daga wato dukkan wani abu da shaitan zai iya jefawa a cikin zuciyarka na mummunan tunani game da matar da suke ba taka ba a shari'ance wa qulubihim kuma haka yake ya tsarkake zukatan su kansu matan ta yadda ke dan ba zai ci galaba a kansu ba ta hanyar jefa musu mummunan tunani game da mazajen da ba nasu ba a shari'ance wa ma kana lakum an tu'dhu rasulullah Allah madaukake ce bai dace ba gare ku ku musulmai an tu'dhu rasulullah ku ce za ku cutar da annabi ku musguna masa ku hana shi saka wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kuma bai halatta ba ma ku ce za ku auri matan annabi ko da annabi ya bar duniya bai halatta ba inna zalikum kana inda Allahi azima lalle abinda aka faɗa muku auren Allah yana da girma ƙwarai da gaske wannan shine sai-saikun fassara na ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin wannan aya amma in kuka yi hakuri mu sake koma a karo da ke don kuma mu fito da hukuncin da za mu iya samu a cikin ayar fadin ka cewa la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum Allah ce kada ku kuskura ku shiga gidan annabi sai an yi muku izini wannan aya duk da cewa ta sauka dan bayyana matsayin annabi da kuma hana mutane shiga gidansa amma har yau hukuncin yana nan ya shafi kowane mutum cikin ɗaiɗaikun al'ummar musulmi bai halatta ba duk abokantakar da ke tsakanina da kai ka shiga gidana ko in shiga gidanka sai da izini saboda galibi mai gida idan ya san zai yi bako akwai ababen da baya so mutumin da yake wajen gidansa ya sani amfanin neman izini duk abin da baya son idan wani ya faɗa a kai zai kautar da shi shi yasa sai ya zanto sunna ne lokacin da ka je ziyara gidan mutum farkon al'amari da zaka fara yi shine sallama bayan ka yi sallama idan an ansa maka sallama sai ka nemi izini neman izinin nan zaka ce in shigo ko in tsaya daya in shigo ko in tsaya biyu in shigo ko in tsaya uku to uku ake yi kuma idan ka nemi izini ɗaya ne daga cikin al'amura guda biyu in ma dai ake maka shigo in ma kuma ake maka koma kada ka shigo in ma kuma ya kasance baka samu kowa ba al'amura guda uku kenan ko to yayin da ka nemi izini aka ce shigo wannan dama kowa baya jiran menene ansar zaka ji gani yayin da ka nemi izini aka kai kar ka shigo ka koma ba zan samu ganin ka yanzu ba kada ranka ya bace sai ka koma yayin da ka nemi izini ka bi shiru to shikenan ba za ka shiga ba sai ka tafi ka ko ka sake maimaitawa idan ka maimaita har sau uku shikenan sai ka tafi wannan magana ta neman izini ita kuma bayanin ta yazo a cikin suratul nur da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun ya wadanda suka yi imani kar ku shiga gidajen da ba na ku ba hatta tasta'nisu hatta kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma sai kun yi sallama ga mutanen wannan gida wannan aya sai ta kawo abu guda biyu neman izini da yin sallama sunnar annabi sai ta nuna neman izini yana biyo bayan sallama ne kuma neman izini ana yi shi guda uku ba akwai lokacin da wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Umar al-Khattab ya ce assalamu alaikum ya yi sallama sannan kuma ya ce a adkhulu sai in shiga ya yi sallama yana neman izini har sau uku ba a ce shigo ba sai turai ta zata bayan ya zuyo sai Umar ɗan Khattab ya fito ya ce waye ya zo yana sallama aka ce da shi can wani ne amma ya ji shiru ya tafi sai Umar ya garza ya yi je kira ya ce me yasa baka jira hannata ba ya ce shiru kai muku yadda annabi ya koya mana duk lokacin da ka zo sallama gidan mutum kai shiru ba ansa ba ko ka nemi izinin in shigo kai shiru ba ansa ba to kai fitirka abin da annabi ya ce da mutum sai Umar yake ban yadda ba har sai ka samu wanda zai bayar da shaida akan wannan banda kai wani ya ji wannan batu daga bakin annabi ya ce kwarai da gaske wani ya ji sai suka je suka samu taron sahabbai suna zaune ya ce a cikin kuwa zuwa wannan bawan Allah shaida shugaban majalisin ya ce ba wanda zai mutu shaida sai mafi karancin shekaru daga cikin mu sai aka samu sahabin da ya fi kowa karancin shekaru ya tafi ya ce lalle na ji annabi ya ce kaza ya ce kaza ya maimaita kamar yadda wancan sahabi na farko ya faɗa hikimar cewa mai karancin shekaru ya faɗa saboda a nuna wa Umar cewa wannan abu ne gama gari kowa ma ya sani ba sai da tije ba har yara ƙanana ba sun sani kai ya aka yi baka sani ba don saboda haka sai ya zanto wannan shi ne ka'idar malamai kuma suke ƙarin bayani karkashin wajen zaɓi sai nan nan sallam cewa lokacin da ka zo ka bubba dama ba za ka bubba ƙofa ba sallama za ka yi wato ka gani tun da sallama za mu yi ba maganan buga ƙofa kenan ba maganan ƙararrawa kenan ko sallama za ka yi assalamu kai da babban murya don har ka biyar da mutane gida assalamu alaikum ka maimaita idan an ce wa alaikum assalam to sai ka ce in shigo ko in tsaya in ba a ce maka shigo ko a ce tsaya yanzu ko kuma a ce a'a ba zan samu ganin ka ba ka tafi lokacin da aka ce ka tsaya za a zo a bude ma kofa yana daga cikin ladabi shi ne ba za ka tsaya a saitin kofar ba saboda wani lokacin wata kofar da an bude ta kuma za a gano abin da ke cikin gidan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa in ka tsunkusa in kai sallama to sai ka ja gefe guda sama da kofa saboda idan an bude a leko a zanta sannan a ci shigo kar ya kasance kanka na cikin gida sira kake a bude ka leko haka da kanka ka ga mai ke ciki kaga duk irin waɗannan halayya akwai ta a wurin mutane da dama to wannan duk ubangiji ya yi don saboda musulmi yana da sutura kuma yana son shi a suturce shi akwai abin da mutum baya son kowa ya gani ko cikin danginsa to don saboda haka sai ka ba shi dama ya kawar da duk abin da baya son gidan ka ya fada a kai kafin ka shiga cikin gidansa shi ne Allah yake cewa fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum in kuka yi sallama ba kowa a gida ko kuka nemi izini ba kowa ba dai za ku shiga ba har sai an muku izini sai kuma yake wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum idan aka ce ba zan samu daman ganin ka ba koma to ku koma Allah ya ce wanda shi ya fi dacewa da kai komawar kar ka yi da kanka da mu dan adam ne yana da hanzuri na shi yana da uzuri na shi amma yau idan mutum zai yi aiki da wannan ayar a zo gidansa a yi sallama ya ansa a ji ta ce amma ka yi haƙuri ba zan samu daman ganin ka ba koma sai gobe kila za a je a yaɗa a ce a wani girman kai ne wani zuki da kai ne kuma da rashin kirki har kofar gidansa ne kuma ne sallama ya ji wai amma wai ba zai ganda ba sai kace bature wai to mun mai da kaida kanta wai sai bature zai ke bin kaida mu ba mu yi bin kaida sai kace bature wai in dawo gobe karfe kaza to Allah ne ce wa in qila lakum murji'u idan an ce da ku ku koma farji'u huwa azka lakum ku koma wannan shine yafi dacewa da ku to kaga nan gurin neman izini da kuma sallama ila illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ilaku sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya nuna yadda karantin annabi yake yakan sa a dafa abinci a gidansa ba dan komai ba sai dan ya ciyar da waɗanda suke mabukata kuma dan annabi ya jawo su a jika su ji cewa su shi ne kuma shi ma su ne har cikin gidan shi za su shigo cikin kokowar gida to yake cewa idza du'itum fadkhulu idan an kira ku su sai ku shiga sai za fa yin tun fadkhulu idan an gama cin abinci kuma kowa ya fita sa shi ne malamai ke cewa yana daga cikin ladabi da dukkan mutumin da aka gayyaci tare da abinci a gida to da ya gama ya tashi sai ba a san ka zauna kai wata gida mutukar ba bai gidan da ya nemi cewa ka zauna ba ladabin da aya sun nuna kenan wala musta'anifina bi hadithi إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وأنكم يكرون من الدوري على النبي صلى الله عليه وسلم فأبو أنا يمسى أبن حدامة أما سيه الدوري هل في آية ساسة وكتابه يبايا فسيوا في كما تقولوا عن نبو كذابا أما إن ذا ذنكي لكي لدى مزعي كاليو دا سيه كالي متى نسي تتكن لكي باي بذن وأنكم يكرون من السيوا yadda annabi ke da juriya yakan haƙura da haƙƙin kansa don biyan bukatun al'umma saboda shi yana ɗaukan kansa mutum ne na al'umma baya tunani wa karan kansa shi kaɗai to kuma haka ake son rayuwar musulmi ta kasance ko da lokaci ka rinka jin cewa kai na al'umma ne ba naka bane na kai kaɗai kai karan kanka idan naka ne na kai kaɗai karan kanka kana son hutu kana son barci baka son surutu baka son meye amma in mutane sun buƙace ka son waɗansu al'amuran da lalle za ka yi musu hidima ta kowace irin fuska ta fuskar addini ta fuskar shugabanci ta fuskar siyasa za ka yi wa mutane wata hidima wanda yake amfaninta ba kanka kaɗai zai tsaya ba zai ƙetare ka zuwa ga sauran al'umma to ba a son ka nuna gajiyawar ka akan wannan to ake ka zanto kai ne na al'umma ya zanto jama'a wato ka ba su dama cikin gurgurdan abin da zaka samu iko sai fa ina biya ba karfin ka inda ko da dan adam yana da daidai gidan sa da zai iya yi to kuma wannan ba za ka iya gamsar da mutane gaba ɗaya ba sai kai iya wanda za ka iya wanda ka san ba kai ragwanci ba kuma kai ka san ba ka shi kanka ba sai Allah ce wai za ka altumu hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku roke su wani abu ku roke su ta bayan hijabi to abinda ake nufi da hijabi a nan shine ta bayan katanga ko ta bayan labule ko ta bayan kyaure sai wannan ke nuna halaccin ka zo gidan mutum ka yi sallama ya halatta ita matar ta ansa shari'a ba ta hana ta ansa ba kuma kofa ce dai ba za ta buɗe ba ka shigo ba don ba gidan ka bane sai mai gidan da ya yi izini kai ma ba za ka kunna kai ka buɗe ka shiga ba ka sai ai gidan abokina ne tare muka taso mun yi karatu tare can muna firamare tare muke har muka da university duk babu wannan a wannan ka'idar ka'idar musulunci ba ta da wannan ba university a can kuka haɗu ka je ko a sake koma university ko sake haɗuwa ka amma dai nan gidansa ne to amma ya halatta ka yi magana da baki ko kai kai magana da baki mai gidan yana nan ina ya tafi yaushe zai dawo wani lokaci idan ya dawo a duk wannan ya halatta ta bada ansa akan wannan wannan muna faɗin wannan ne don saboda mayar da martani kan maganar da ke cewa sautin mace al'aura ne murya ta mace ba al'aura bane ba shari'ar musulunci da muryar mace al'aura ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mata yin magana a waje domin rufe al'aura ya zama wajibi da ba zai su yi magana a waje ba amma lokacin annabi har a masallaci mata na magana su tashi su yi tambaya bayan an gama sallar jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bada ansa a aikin hajji su tare shi su tambaye shi yana kan titi wani lokaci mace ta tare annabi ta tambaye shi wani al'amura na addini ya ba ta ansa su tare shi a hanyar zuwa masallacin idi ya ba su ansa su ce ya zo ya musu wa'azi kuma ya keɓanta rana ya je ya musu wa'azi ya wajen tafiya ɗin ya tafi da biladu ɗin ya nuna wa mutane ba kususiyarsa ba ne abin ya tafi kowa to don haka dai a takaice sautin mace ba al'aura ba ne ba abinda aka ce mata su kiyaye dangane da sauki kawai ta aka fi lata ka ba'ana bil kauli fayatma allazi fi qalbihi maradun wa kullu qawlin ma'rufa falata ka ba'ana bil kauli ku mata ku daina magana ta kakale magana ta nufin rifato hankalin namiji wanda zaki tsaya ki kera murya kina magana kina kake murya da gangan haka kawai dan ke da rubutun ko dan ke jawo hankalin wani ki karkato akalarsa zuwa gare ki to wannan ne aka hana su amma magana ta fi sabilillahi wanda ba wani kace ne sai a ciki da maran gaskiya ne ba a hana su ba su kuma sun san irin maganar da suke wannan sun duk wanda su san tayi dan Allah ta sani wanda su san tayi wanda shari'a ta yadda ta sani wanda su san tayi karin gishiri cikin magana ta kuma ta sani to wannan karin gishiri shine ba a so dan ko abi aka kare gishiri yawa kuma za ta lalace fas'aluhunna min wara'i hijab shine ma'ana ku tambaye su ta bayan katanga ko kuma ta bayan labule zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim wannan shine fi tsarkake zukatan ku kuma za kuma shi fi tsarkake zukatan su mata din abin da yake nufi da tsarkin zuciya shine ya kasance ke dan bai tuna sura akan ka ba wajen jefa maka mummunan tunani ko wajen jefa maka mummunan tunani duk Allah ya kawo wannan dan ya baka gata kai dan adam ya baku gata mazan ku da matan dan saboda ya kasance ke dan bai tuna sura wajen jefa ku cikin abin da ba shi kenan ba sallatu ma kana lakum an tu'zu rasulullah bai dace ba ku musulmai ku tutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ولا ان تنكحوا ازواجه بيداك بكو شي ذاكو اوري باتن سمين بعده ابدا باين سهر ابدا sai wannan aya take nuna mana cewa matsayin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wurin dukkan al'ummar musulmi kamar matsayin iyayen mu ne mata yadda bai halatta ba mutum ya aure mahaifiyarsa to ko bai halatta bai aure matar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ake kiran su ummahatul mu'minin التي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم للي ماتن النبي كمر إيايتك أورين وتؤنهم صورا مسلمين لحلت تبقى أورا سكينا هر أبدا ثم أنا نسنا مقاعدة سواء ميسا أو بنجي في يهرم تأورا ماتن النبي باينسا سنا مغندنو ديوا أما وكي شهرم مغانا كمودة تسامة نقويا باين هديثا أتنجي جنس da waɗansu asar maganar da ke cewa wato ranar tashin kiyama idan aka yi hisabi miji da mata suka samu shiga aljanna to kowace mace ta duniya za a haɗa ta da mijinta da ta rayu da shi a gidan duniya cikin aljanna amma idan mace ta auri namiji sama da ɗaya biyu uku huɗu to wanda za a hada ta da shi a cikin aljanna shine na karshe wanda ta mutu a gargashin igiyar aurensa wanda daga shi ba ta sake auren kowa ba to kaga ba rayu ba mata sun rayu da annaba nan su Aisha su Hafsa su Zainab su Bintu Jahsh da wani ya aure su ke na ranar tashin kiyama za su sake gargashin igiyar wani wanda ba annabin ba to sai aka haramta wa mummune gaba ɗaya matan auren annabi sallallahu alaihi wasallam bayansa yasa akwai cewar Allah cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mijinta ya mutu sahabbai suka je su Muawiya suna yi mata nasiha cewa me yasa ba za ki aure ba ta ce a'a ina ji annabi ya ce kowace mace za a tashi da mijinta na karshe ni ko bana son in samu canjin miji a lahira don haka na haƙura in zauna haka har Allah ya karɓi rayuwata ba ta yadda ta sake yin aure ba فسيله حكمة ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما آية تجيكما أبن الله كشوى يا أيها الذين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلن عليهن من جلابيبهم واتو ياكي ونع النبي من جرما قل لأزواجك كفتا وما تنك نوري وبناتك لأما ما ودن يا أنك ونساء المؤمنين da sauran dukkan matan mu'minai kace da su yudunina alaihin min jalabibihin su kusantar da rigar su zuwa kasa jalba ala rafi shi ne dogon riga da mutum ke sawa wadansu kuma su ce a al-izarul wasi shi ne dukkan wani zani yalwatacce mai faɗi wanda za a rufe fuska da shi a rufe kirji da shi kuma ya zanto ya sauka kasa to shine Allah ke yudina alaihin da din jalabiyin ko ka ce su kusantar da rigar su zuwa kasa ba na riga ta zanto yalwatacciya ko kuma in zan ne ya zanto yalwatacce wannan dai sai ta zanto aya ce da ke yin magana akan halin da mace za ta samu kanta a ciki yayin da ta fito daga gida ta fito daga gidan nan za ta masallaci ne ta fito daga gidan nan za ta makaranta ne za ta asibiti ne za ta ga yadda danginta ne to ya kasance ta ladabtu da ladabin da wannan aya ta bayar to a wajen fita babban kayan da ake son mace ta sa a matsayin sutura na mace musulma wanda muke ce masa hijabi a yadda muka saba faɗinsa kaya ne da ake so su cika sharaɗa kamar haka sharaɗin farko ya zanto tufafin da aka yi wannan hijabi da shi tufafi ne wanda yake mai gamammiyar saƙa ba mai sharashara ba banda irin gyalan nan da za a ganshi kamar matashin koko banda irinsa fari ne ruwan ɗorowa ne bulu ne bandit wato ya zama mai gamammiyar saƙa cikakkiya ba irin gilan da gashi an rufe ba amma kana ganin abin da aka rufe din akwai gilan da zan zo in ɗauka in ɗora a kan wannan tab recorder ɗin in ce menene wannan na lalle ka ce wannan ayar tab recorder ce ga ta nan sony ce kuma ya ga bai rufe komai ba kenan amma akwai mai kauri da zan zo in lalle ka ce wannan menene ce ban sani ba ko huhun goro ne ko langace da mai lalle a ciki ban san ko mai karfe ba to sharɗi na farko na tufafi ya zanto mai gamammiyar saƙa ku ji tsoron Allah ku daina yawo da ɗan gyalan da yake layibinu wa layibinu baya wadatar da komai ya zanto mai gamammiyar saƙa haka ake buƙata sharaɗinsa na farko kenan sharaɗi na biyu ya zanto cewa wadatacce abin da nake jin dubi wadatacce ya zanto cewa ya yalwaci mace yayin da ta sa shi idan riga ce ta yalwace ki ta yarda baka matsayi ki ba bai matsayi jikin mutum ba tufafin yalwatacce shine wanda baya bayyanar da gaban jikin mutumin da yake tufafi to ya zama yalwatacce kenan kishiyarsa matsatse wanda zai matse mutum wanda yana bayyanar da dukkan wani fana a jikin mutum wannan bai halatta mace ta sa wannan bayanan za ta fito lallai ta sa tufafin yalwatacce sharaɗi na uku daga cikin tufafin ya zanto cewa baya bu ba fallasa abinda muke nufi da baya bu ba fallasa kar a sanya tufafi mai tsada kar a sanya tamfayar holinda idan za a fito ne kar a sanya tamfayar ingilishi kar a sanya shadda kar a sanya satin lace kar a sanya bambalasta kar a sanya selula ba a sanya wannan idan za a fito unguwa wannan duk ana sa su ne a gida yayin da kike tunanin cewa miji zai dawo daga aiki karfe uku tun karfe biyu kin kammala abinci kin ajiye kuma kin yi wanka kin zaɓi a tamfar da tafi kowace nagarta a jikin kin sa kin fesa turare shi kawai kike jira ya buga kofa ki ajiye turaren ki ma daga gefe har ma sai kin ji ya buga kofa sannan ki fesa ya ɓoye ma kar ya gani yana shigowa ki tare shi da wannan tufafin zaunar da shi kin kwaɓe masa babbar riga kin ajiye masa kin kawo masa abinci sannu kaza 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 ka bukatu idan ya koma ya taso da yamma sai ya ga kuma wata atamfin ciki a kuma daban ba wannan ta ɗan zuba idan kuma ya zo bayan sallar isha'i lokacin da ya shigo gida sai ya ga kin yi shiga ta musamman ta bayan sallar isha'i to wannan shi ne zai sa miji ya ji cewa kin ɗauke masa cewa kuma wannan shi ne maganin kishiya ba dai shi ne abin da ake jin tsoro ba wannan shine maganin kishiya. Kodin lokaci tana canji, lokacin da biyu ko jira sai da ganin ka mota sabuwar amarya aka kawo mata, sai ce kuma kina kula da jikinki, kina kula da tsaftarki, kina kula da tufafinki. Amma me ya amfanin mutum ya so a tamfa, ya so me da an ajiya karkashin akwati kiran da aka ci za a je gidan yini. Sannan ki dauko wannan kisa, sai ki awa ɗaya da rabi a gaban dressing mirror. Kina gyara dankwali, kina shafa hula, kina sa jagira, wai za ki fita ne wani ya gani ba ki ba. Rannan sai dai ya ci albarkacin ƴan waje shi mijinki. Ina amfanin wannan kenan. Ba dan za a je gidan biki ba, shi ba da bai taɓa ganin wannan adam ba. Akwai wani abun mamaki da aka yi, wani abokin matarsa za ta je gidan biki. Ya zo ya same ni ya ce, to za mu je unguwa sai ce, amma wancan za ta shirya mu je mu ɗauko ta a mota mu kai ta sannan mu tafi unguwa sai ta shi kenan. Muka je muka shirya, ta fito a ce ta gaji da jiranmu, ta fito har tana bakin titi tana jiran motar haya. Muka zo gida aka ce a yi ta fita. Cewa ai tana can tana jiran motar haya, tana jiran taxi. Sai muka taho da mota. Da muka taho nake cewa ko ita ce wacce take kai wacce ai ta fi ƙarfi na wani ne wani wacce. Sai da muka zo kusa sai muka ga ita. Ni kan gona masu su ce fa albarkacin wani ne ya samu da yana tsoranta yana ganin wane shi wane wanki. Sai da ya matso kusa sai ga ita. To yanzu ka ga wannan tsaba ga rikin tsoron Allah ne ke sa mata su yi irin wannan. Za a gama tirin tana zaune a gida haka kawai ba tsari. Ba ta da tsari, ɗakinta ba tsari, jikinta ba tsari. Miji ya dawo, babu abin da ke cikin ɗanta sai kalmar babu. Kafin ya zauna ana cewa babu kaza, babu kaza, babu kaza. Babu wani abu a ɗanta sai kalmar babu. Banda wannan ba komai littafawa yake da shi yana jin yunwa ya gaji wani ya ɓata masa rai a waje ya zo gida kuma na binki da babu babu to duk bai dace ya kasance wannan shine halayyar ku ba kamata ya kasance kun canji daga irin waɗancan halayya saboda haka idan mutum za ta yi fita ba a yadda ba ta fita da tufafi mai tsada so ake sanya kaya wanda yake ba ya ko ba fallasa ba mai tsada ba ba kuma wanda yake mai rango mai can kasa ba a kayan da yake ba na ado bane ba imma ya zanto baki gaba ɗayan sa imma ya zanto a bulo ne imma ya zanto dark bulo ne imma ya zanto ruwan siminti ne ya zanto menene ya zanto dai tufafi ne wanda kowa ya ganci ya san uniform mai na fita waje da shari'a ta dora miki shiki amma in za a yi shiga ta garari to wannan sai an shigo gida kenan to haka ne ya kamata mata su yi wannan shine sharadi sannan sharadi na gaba daga cikin sharadin hijabi ya zanto cewa ya rufe jiki gaba daya abinda ake nufi da rufe jiki gaba daya ya zanto wuyan ki baya bayyana waje ya zanto cewa yan kunnen ki basu bayyana waje ba sun tsira hannun ki basu fita waje ba korin ki bai fita waje ba ko ina ki rufe a jiki wannan shine hijabi ba lalle ba ne ba cewa sai ya zama to baki kowane irin tufafi ne aka yi haka da shi matuƙar ya kula an kula da sharuɗin da muka ambata a baya zai iya zama hijabi ya zanto cewa mace ta rufe jikinta gaba daya wajen rufe fuska dai malamai suka yi sabani shin wajibi ne sai mace ta rufe fuska ta ko ba wajibi ba ne sai ta rufe waɗansu malaman suna cewa wajibi ne mace ta rufe fuskarta suka ce da wani ko duk ta rufe jikinta gaba daya in dai mace rufe da ba ta rufe fuskarta ba har yanzu akwai sauran rana a kaba akwai sauran rana a kaba domin ko duk wanda yake wanda tana da kyau ina ya kalla fuska sai suka ce fuska ta ce zama hadari ita kamata mace ta rufe waɗansu malaman suka ce ba lallai bane ba rufe fuska an so dai ta rufe fuska amma ba za a ce ba in ta bar fuskar ta a buɗe ta yi zunubi to wannan suna da hadisi da kuma da suka dogara akai akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake aiki haji sai wata mace ta zo tana yi masa tambaya tare da shi akwai al-Fadl ibn Abbas Fadl ibn Abbas lokacin yana yaro matashi saurayi to da matar ta zo tana yi wa annabi tambaya fuskar tana buɗe sai Fadl ibn Abbas ya zura masa ido haka sai annabi ya kautar da kansa haka sai sake zagayowa wata na haka sai annabi sake kautar da shi har sai gamewa annabi fatawa ta ci suka ce fakihun da ke karkashin wannan hadisi annabi bai ce bace zuwar Allah da ke suka ce dare karo wajibi ne a nan ya kamata ya ce karshe amma sai ya rika kautar da wanda yake shi wajibi kare Allah sai ya rika hana shi da sauransu to dan saboda haka wannan shine dalilin da ke nuna cewa duk sukar ba wajibi bane ba to amma dai inda za a rufe din to ko ba a yi laifi ba kun ko ba za a rufe din ba to ya zanto cewa akai kau da kai ana hada ido da ke irin hada ido din nan nake ci bus wanda ba da to ba tsammani sai ki kautar da kai kare kasance mutum ya hada ido da ke har sai da yake je sauki to kuma da ya zama sai suna kenan to dan saboda haka wannan shine sharafi ko sharfin da ake bukatar hijabi sharfi na gaba kuma ya zanto hijabi bai yi kama da kaya na maza ba kaya ne wanda suka shafi mata idan aka ce kayan mata ko kayan maza wannan kayan bambanci daga gari zuwa gari a nan garin akwai kayan da za a ce in kaya iri kaza ai mata kawai suka ke kwanta da shi kaya iri kaza maza ne kawai suka ke kwanta da shi in ka je wani garin kuma ka samu canji sai ka samu wani kayan da yake a nan shine na mata a wani garin kuma shine na maza yanzu mu a nan gurin a ce an ga yato mutum zai zo nan ya zo ya latta ko an ga yato kamar mutum mai saurari kawai sai maka ka daura zane a tamfa karfa wallan da ka saboda ita ka kare zan da bukar ɗinka kowa ya gani ya san dai zani na waye na mata ne amma mutanen Indonesia da mutanen Malaysia da mutanen Somalia maza da suke san zani namiji sosai za a ga a tamfa mai kyau ya yi zani da ita ba abin da masa zafi ya karya hularsa ya sa gilas to kaga su a kan garin su wannan kayan na maza ne dan haka wanda yake kan gare in ya sa zane bai yi laifi ba amma mu a nan garin wannan kayan na mata ne dan haka in namiji ya sa irin wannan kayan a nan ya yi laifi dan haka da aka ce kayan da mace za ta sa su zanto ya so shafi na mata kadai kuma kayan da namiji ya sa su zanto na maza kadai to wannan ana nufin kowane gari sai a kyale su da ɗabi'ar su ko da yadda suka saba kayan da a environment din da kike zaune a cikin society din ki irin wannan kayan na mata ne kadai to shikenan su ne ya kamata ki sa akwai kayan da kuma ake samun tarayya tsakanin maza da mata maza na amfani da shi mata na amfani da shi wannan shi ba mu saka ba sai shi inda mu jima ya sa kuma bai yi laifi ba to wannan su ne sharuɗin da ake bukata cikin hijabi sannan kuma ba wai sai matar aure ce kawai aka ce ta sa hijabi ba bazaura ma za ta sa hijabi budurwa ma za ta sa hijabi domin ayar cewa aka yi wa annabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin sawa matanka wa banatika banat su ne yan mata ai wa nisa'il mu'minin da kuma sauran matan mu'minai gaba daya ka faɗa musu yudinnina alaihim min dalabihim dan haka kuma haƙƙi ne da iyaye maza suke ko mata su ga sunan zan tawa ƴaƴansu sanya su sura wanda take ta dace ta hijabi din nan kuma shi wannan hijabi tsaro ne yake zama ga mace yana kare mutuncinta ne yana kara mata daraja a wurin dukkan masu mutunci ko masu daraja saboda haka lallai ne sai kun yaƙi da shaitan me yiwa farkon lokacin da kika fara sa hijabi kina lallafe jikin ki za ki ga cewa kawai ya sun dame ya wanda kuma ya fita zama sista haka kawai za ki wallahi wanda ka zama sista kun ga hijabi ne nan ta fito da ki idan ma baki kike sawa akwai waɗanda suke jiɗan yawon ke musu hannuwa sosai